من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a wannan sahiya ta 21 ga wata na Zulqa'ada hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya dace wa 12 watan 7 miladiya ta 2020 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto mana kenan zama na biyu a cikin abin da ya shahi wasiyoyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga diya mata a sati da ya gabata mun tattauna akan gaba daya wanda shine abin da ya shahi mata su ji tsoron Allah su zauna a cikin gidajen mazajen su wannan shine abin da Ubangiji subhanahu wata'ala ya hukumta ya zartar akan cewa lalle mata su kula da wannan bangaren idan ya so kuma abin da yake da alaka da waje su ko maza su tare wannan bangaren idan aka kimanta aka daidaita kowa ya kama daga koten shi daga bangaren da yake to wannan zai taimaka wa al'umma ta taka tudun nazira amma daga lokacin da aka samu katsalanda wani ya shiga cikin aikin wani to ba yanda za a yi aga abin da ake so lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ambata mana haka a cikin wani hadisi na Abdullah ibn Mas'ud manzala yake cewa al mar'atu auratun idha kharajat istashrafaha ash-shaytan ita mace a matsayin al aura take a yayin da ta huto daga gida to kuma shedan ne yake ishrafi akan ta bimana shedan zai rika kawata ta yana zayyana ta yana kan karkato da hankalin mutane akan su dube ta ko su mata magana ko su yi randebu da ita ko kaza ko kaza to wannan kusan shine abin da yake da alaka da gaba da ta gabata kenan a wancan sati insha Allah wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta biyu zuwa ga diya mata shine fadakarwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da labarin da ya bada akan wata mata wanda wannan matar ta azabtar da wata musa sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar musa ta kama ta katangance ta a waje guda ta hana ta tasarrufi wanda wannan abin ya kai zuwa ga wannan musar har ta rabu da rayuwarta imana ta mutu musa da kyanwa mazalla yake bada labarin cewa wannan mata a dalilin wannan aikin da ta yi mazalla yake cewa dakhalatin nar za ta shiga wuta mazalla ce me yasa ita bata ciyar da ita ba bata shayar da ita ba sannan kuma ta kama ta katangance ta a waje guda bata barta bata je ta ci na daga cikin hasha'ishul ard bima'ana abubuwan da suke albarka na ƙasa irin su ciyawa da sauransu ita bata 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 ci sannan kuma bata barta ta je ta nema ta ci ba wanda wannan manzala sallallahu alaihi wasallam anan ya mana magana akan abin da ya shahi musa yayi wasiya akai akan cewa kenan ga labarin ga yanda abin ya faru wata mace kenan ta katangance wata musa wanda har abin ya zama mata dalili na shiga gidan wutar jahannama sai ki dauko wannan hadisi yake kawo shi sai ki ajje shi akan nawa ne daga cikin mata idan Ubangiji subhanahu wata'ala ya kadarta diyan wasu suka shiga hannunsu ko kuma ya zamanto a diyan kishiyoyinta ne ta fadi ta mutu ko kuma rabuwa ya zo kuna makamancin wannan nawa daga cikin mata suke walakantar da irin waɗannan yara su azabtar da su su hana su sakat a cikin rayuwa yaran da kanshi ya san cewa da shi da su suwa ne tare da cakannin shi ne ko kuma abokan shi ne ko kuma wane ne dai ɗiyan uban shi yana ga cewa ba dai suke ba duk wani aiki na wahala da muzantawa da hantara da kyara da nuna kyama zaka ga cewa yaran nan ana nuna mishi irin waɗannan abubuwa nawa daga cikin mata suke irin wannan aikin suna da yawa bata jin tsoron Allah bata duba abin da zai kai ya kawo na rayuwa bata san ba ita ma rayuwar yaya zai kare da ita amma doriya akan haka sai zamanto duk abin da zata aikata zaka ga babu tsoron Allah a cikin shi tana mu'amalantar yaran mu'amala mumuna ta hana su karatun makaranta yanda ya kamata ta hana su karatun lakol yanda ya kamata to wannan zai iya shiga karkashin irin wannan gabar ya zamanto yaro ne aka dauka aka sa aka tarbiyantar da shi aka bayar da tarbiyar shi a hannunki sai kika yi mishi rukun sakai nan kashi ma'ana ko aka duk wani aikin wahala da duk wani wannan kika zaka ga cewa yaro nawa lakol din shi ta lalace yaro nawa makarantar shi ya lalace idan yaron yana maka explain abin da yake faruwa sai kaga cewa ashe matsala ce wanda aka samu tun daga cikin gida to dan ka mace ta ji tsoron Allah idan ubangiji subhanahu wataala ya bata wani abu a hannunta na kulawa da wasu bimana wasu diyan kishiyoyinta ne a diyan wasu ne aka kawo diyan ɗan uwan mai gidan ne wajibi ne akan ta ji tsoron Allah ta kyautata mu'amalan su yanda za ta yi mu'amalan ci ƴaƴanta ke da kike rayu a yanzu baki san bar rayuwar ke ma ya za ta tike da ke ita waccan da in mutuwa ta yi misali ai ba da zabin ta ta mutu balin ma amrun muqaddarun min Allah al'amari ne kadartacce daga wajen Allah subhanahu wataala ke ma Allah ya kadarta miki tahiya zaki ba dubaran ki bane ba ko salar rayuwanki ko sanin kazanki ko sanin kazanki ya wanzar da ke a cikin rayuwar ko kuma ya wanzar da ke a cikin gidan mijin naki balin da ma cewa kadara ce kawai Allah ya kadarta yanzu ke kinkina na daga ki amfani da wannan dama waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe suka rasa mahaifiyar su ko tara su ko batta cikin gidan to ki kokari ki ji tsoron Allah ki kula da haƙin waɗannan yara nawa ake bada labarin matar takin da suka musguna wa yaran matuka sun kai kimma wajen musguna wa yaran amma yaran ƙarshe suka taso suka shiga cikin yanayi mai kyau na rayuwa da taimakon ubangiji subhanahu wataala ya zamanto su suke daukan dawainiya suke taimakawa su waɗannan matan da suka musguna musu kuma yau da gobe ta nuna cewa duk matar da ta nuna wa ɗiyanta irin wannan gata ta nuna wa ɗiyan wasu kuma rishin gata to su wanda aka nuna ma rishin gatan su suke zama wani abu ubangiji subhanahu wataala ai ba zai bar su haka nan ba ita kuma ɗiyan nata da take kafafa da su take ga cewa shafafu da mai ne ubangiji subhanahu wataala ya wance kalar da al'amarin su zamanto ga sanan kan ji alai karshe sai ka ga waɗannan yaran da ake gaba kowa a cikin gida gidan ma gaba ɗaya yana karkashin kafadar su mana yana saman kafadar su suke dauke da shi da haka rayuwa tana da fadi mutun kariya abinda ba shi ba idan kai shi at-tarihu la yarham ababin da ka ambata a tarihi ba wani sassabci zai maka ba yanda ka aikata haka za a maimaita su da haka mutum ya yi kokarin barin abin da yake alheri ne da tarihin da yake alheri ne a gare shi kenan a ƙarƙashin wannan gaba ta biyu za mu fahimci lalle mace ta yi kokari matuƙa ta ga cewa wasiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta ga cewa ta kula da waɗanda Allah subhanahu wataala ya kaddarta suna rayuwa ƙarƙashinta wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wasiya ta uku shine manzon Allah ya ja kunnan mata akan su yi hankali da haƙƙin makwabtaka nan wajibi ne ki kiyaye shi karki abinda zai zamanto cutarwa ga waɗanda kuke katanga guda da su ko kuma ma waɗanda katangogi ne tsakaninki da su ko kuma ma mutane waɗanda ya zamanto anguwarku ce guda ko titinku ne guda wallahi ina tabbatar muku da cewa ana samun fitinannun mata waɗanda ba su da tarbiyya wanda a saman titi ɗaya in kuka samu wata hatsabibiya sai ta jagula muku lissahi gaba ɗaya ana samun irin haka to mata ku ji tsoron Allah ku bar al'amura su gudana a yanda ya kamata su gudana karki zamanto bala'i da tashin hankali da firgici da rikita-rikita a cikin rayuwar jama'a ke a cikin gidanki kike amma makwabtanki kike koya musu zagi saboda a bakinki suke ji ba irin danyen a sharqin da baya hutuwa daga bakinki in kaji wata matar tayi wani zagi wallahi dai ka soke kanka zaka ji kunyar duniya ta lillibe ka wallahi mata aji tsoron Allah wannan kalmomi na banza ki kokari ki hudda su daga cikin bakinki idan kina so ki samu yara zarata wanda suka san inda aka sa gaba a cikin rayuwa amma kin cika musu kunnuwansu da zage-zage da dukkan wani kalma na rashin sanin ya kamata dukkan wata kalma ta rashin sanin ya dace da aka kar mata ta rika cutar da makwabciyarta wannan iya daga cikin wasiyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada ko kuma ku zo ku sa wani abu a salula wani kade-kade a salula ku buwayi jama'a wannan duk iya daga cikin haƙƙi na makwabtaka idan ka ci abu haƙƙi ne to wallahi in ka taka shi gobe kiyama ubangiji subhanahu wataala zai tsayar da kai da waɗannan mutane kuma Allah sai ya biya su da mi Allah zai biya su da ayyukan da kake da na alheri in bakka da ayyukan alheri kuma sai a dauko su zunuban su daidai gurgurdan da ka zalunce su sai a lafta maka wannan zunuban karshe sai a yi wuta jahannama da kai da kaga wajibi ne a kula mata a kula akan maganganu da tsegummuka da gulmammaki da sauransu wanda za ka ga ana samu a cikin anguwanni yanzu abin waya kai ya kawo yanda mata wai suke dora fada a kohon gidaje ko kuma karkashin wasu itace sai ka kasa ganewa wai su waɗannan bayan Allah wa'ina suka sa gaba a cikin rayuwarsu ke yanzu ba za ki ji kunya ba ki zamanto wai fada ake ci wai ta mata kuma matan ba wai matan aure haba abin yayi muni mana ina ayyukan da suke gaban ki kaga wai matan aure sun dora fada da wai har maza suke shakkan wucewa wajen saboda fada ta su matsiga ci mana duk wanda ya biyo saman wannan fada sai sun tsige shi Allah shirya lalle a guji saba wannan mununawa makwafta kaga ku duk matan da za su dora fada a kohon gida to lalle tabbas sun ba mutane aiki wannan duk wanda yake cikin anguwan nan to shi kuma fa sai a hankali dan haka mace ta ji tsoron Allah kar ta yi abin da za ta cutar da makwabciyarta kar a sanya wasu kade kai hatta da abin da ya shafi ko karatu kar ka sa karatu da mustawa na sound da volume da yawa wanda zaka matsa makwabcinka a ba wanda yace dole sai ya saurara ka sa daidai yanda kai kake bukata daidai yanda kai zaka amfana to barantana uwa uba mutun yazo ya kunna wa mutane waƙe-waƙe da kalmomi na batsa da wasu ababen da ana zagin uwayen shi ba bai sani ba kuma duk galibi zaka samu akwai matan da suna irin waɗannan ayyuka la sayama irin saluloli da akwai a hannun mutane a yau masu ƙara daga asa kidi daga cikin wancan gidan na gaba kuma suna ji ya buwaye su wallahi akwai inda zaka samu malam an sa irin wannan abin hira a gidan ɗaya ta gagara hira ta gagara saboda kawai wannan kaɗe-kaɗen ne to wallahi duk wanda yayi wannan ya kwana da sanin cewa ubangiji subhanahu wataala laysa bizallamin lil abid Allah sai ya sakantawa waɗanda aka ma irin waɗannan mu'amala. Ta haka mace dai wasiya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki kiyaye cutar da makwabciyarki. Sannan kuma ki yi kokarin kyautata mata gurgurdan hali. Manzon sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa a cikin wani hadisi cewa kar da mata ta rena abinda za ta ba makwabciyarta koda daidai da misali aka kawo wani abinda yake dokar romo. Ki zuba ruwan ki ƙara ruwa ya yawaita saboda ki karkasa ki mimmikawa makwabtanki wannan iya daga cikin abin da manzon Allah karantar da mata su yi game da makwabtansu wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasiya ta hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurci mata akan su yi biyayya su yi da'a ga mazajensu wanda wannan mujtama'in da muke ciki a yau al'umman da muke rayuwa a cikin ta a yau yana daga cikin abin da yake kawo tarka-tarka da takun saka tsakanin ma'aurata rishin da'ar da mata suke game da mazajensu mace ce za ta ce kawai abin da ta ga dama za ta yi to yaushe za a zauna in dai namijin ba su bane ba in dai ya san inda aka sa gaba babu yana za a zauna lahiya idan kuma yace za ta bar zai barta ya zamanto ita take idara ita take gudanar da komi to wallahi karshe da shi da ita da diyan da za a yi wa gaba dai za su tattaru a cikin nadama da haka namiji wajibi ne matar shi ta yi mishi da'a wannan shine wasiyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi wa mata manzo Allah yake cewa mace idan ta yi za sallatil mar'a khamsaha idan mace ta sallaci sallolinta guda biyar wa samat shahraha ta azumci watan ta na Ramadan sannan kuma wa ata'at zawjaha idan ta yi wa mijinta da'a manzo Allah yake cewa za ta shiga gidan aljanna ta kofar da ta ga dama ya zamanto mai gidanki yana hodi kina cewa sami'na wa ata'na sami'na wa ata'na mun ji mun bi mun yi da'a mun yi biyayya ba hamayya ba ja to amma dai zamanto shi yace gabas kika ce yamma yace gusum kika ce arewa yace sama kika ce kasa yace hori kika ce baki to kaga gaskiya zai yi wahala a iya zama irin wannan yanayin wajibi ne mace ta zamanto mai biyayya mai da'a ga wanda Allah ya kaddarta mata a matsayin miji wannan yana daga cikin wasiyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyar manzo Allah yake cewa yana jan hankalin mata take akan kar su huto cikin tsiraici bi mana adamu tabarruj kar da mace ta rika hutowa a cikin yanayin da bai kamata ba a cikin tsireci ta sanya kayan da za su rika siffanta gangan jikinta ta huto wuyanta a waje kirjinta a waje kanta a waje waɗannan ababe da ake yi na rishin sanin ya kamata da inda aka dosa a cikin rayuwa wallahi yajibu ala nasi an yafiqu wajibi ne mutane su falka daga cikin a cikin barcin da suke ko kuma cikin sumar da suka yi wayanzu dukkan abubuwan da zaka ji ana yi ana ta karantar da jama'a ana ta jan hankalin jama'a ana ta wani ne amma billahi alazim aka tsira yau a ce misali aka tsira wani aure auren da ya tattara rukunan da ba su san me ake a cikin rayuwa ba ba su san ya kamata ba ba su san ya cancanta ba ba su san kiyaye haƙƙin mutane ba ba su san kiyaye alhurmar jama'a ba da littija'an gosu za su je su gayyato mawaka a zo a yi wuni ana kiɗi ana rawa maza da mata da yara an cika wajen an hanya a karan kanta ma an toshe ta wani irin rashin mutunci ne wannan ni'imar da Allah ya muku na an auri ɗiyarku ko kuma ɗan uwanku ya yi aure da abin da za ku sakanta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan ni'imar da ya muku kenan kaga mata har da matan da suke da aure makaɗa suna kaɗawa suna masu goge suna goge masu gitar suna kaɗawa haka za ka ga matar aure ta shiga cikin wannan helin nan tana takawa yo ai duk matar da ta yi irin wannan abin ta tabbatar mu al'umma da cewa fa ita batta da sauran kaya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana batta da alaka da shi ko ta kusa ko ta nesa wani irin rashin mutunci ne ya kai mace ta huto a irin wannan yanayin a tsiraici ta zo ta rika kada gangan jikinta a cikin dubunnan jama'a kai jama'a mu duba wannan maudu'in mu gani ku duba rashin mutuncin da yake cikin wannan kai yanzu Allah kiyaye a ce maka ga can matarka a wajen ƴan kide-kiden nan tana can tana kada kwankwaso a ce ai ga can mamma suwacce a ciki tana fafatawa kuma a komo so ake wai a yi rayuwa mai daɗi ta yaya za ku yi rayuwa mai daɗi ta yaya za ku nutsu ta yaya za ku samu yara masu nutsuwa uwarsu tana hutowa tana rawa tsabagen idanta ya bushe kamas ba ta da kumya ko nabi za ta huto a cikin tawagan jama'a malam ta riƙa rawa ai irin wannan mata malam ghassil yadaka minha kuru da aka iya daga cikin abin da manzo Allah ya karanta adamu tabarruj kar ku huto a cikin tsiraici sawa'un da aurenku ko buku da aure ki sanya hijabin ki hijabi ma wadatacce ki suturce gangan jikinki kar ki sai hijabi shaffaf hijabi kaman matacin kunu wanda ake saida a irin dan channel nan da ake saida la ki sai hijabi sabiq hijabi wadatacce mai kabri wanda zai suturce miki gangan jikinki ki huto cikin izza da buwaya cikin mutunci da sanin ya kamata amma ki huto a hige malam in kaga su ababen malam sai ka sanda kanka kai dariya wallahi inda kika ruha ma kanki asiri kika sa hijabin ki ma ba wanda ya sanya kiki amma kaga malam mace dangol malam abun ba kyan gani a kai wallahi Allah shirye da mu ba wayewa bane ba ba wani cinyewa bane ba ba wani sani wani shine kimma ba ta rayuwa wallahi dan biki sa hijabi kika fito ba wanda zaki burge in ba mutum banza ba al khabithatu lil khabithin da haka manzo Allah yayi wasiya ga mata akan cewa idan za su fito to su kiyaye fitowa cikin tsireci dan haka ma yake cewa akwai wasu kala daga cikin al'umman shi guda biyu sai shi bai gansu ba amma daga cikin su yace akwai matattaki nisa'ul kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukht al-ma'ila la yadkhulna al-janna wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza wanda yace wasu matattaki ne fandararru sun fandare suna fandarar da jama'a saboda kamar da makaranta a baya almar'atu idha kharajat istashrafaha ash-shaytan haka manzo Allah yake cewa idan mace ta rige ta hutuwa to kuma shaytan yana tare da ita yana takawata ya zuciyarka ya raya ya kuma ya ƙara zayyana ma ita idanka kuma ila zalika ma'ilatun mumilat manzo Allah yake cewa kawunan su zaka gani yanda ka san tozon sa lankwasa wannan da yake an sa mesh an sa wani ne mallan an kawo kayan hauka na duniya an zuba a sama kawai duniyan ci zai ha wala duniyan an jima ana murzata ka ji hankalinka in wani irin tsagerin ci kake ji billahi alazim duniya ta jima da sanin irinka kawai abu ɗaya ne ki yanda zaki ki bi Allah ki shiga aljanna kawai ki ba kanki lafiya amma ba wani abu sabuwar zaka zo da shi duniya ba irin tsiyar da bata gani ba irin gogormayar da bata gani ba da kuma wani abin da zaki zo ma misali da shi wani sabo kuna makamcin nan kawai zaki gama wahaltar da rayuwarki kuma karshe ki tige a wutar jahannama Allah kiyaye manzo Allah ya ce irin wannan matan ba sa shiga aljanna ba sa shiga aljanna yace ba aljanna ba kai hatta gamshin aljanna ba za su ji ba wala yajidna rihaha ba za su ji gamshin aljanna ba a dalilin fitowar suke a cikin tsireci kina ga ku ne ƴan mata ku ne wane ne yaushe zaki zo kina wani sa hijabi abin da kike ga dama tabbas zaki koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma Allah zai miki sakamako akan wannan aikin dai ai samuwarki a duniyar a yanzu ai ba da shawarar ki bace ba ai ba wani kokarin ki bane ba kasancewarki a yanzu kina cikin makuruciya da wane ne ai ganin daman ubangiji ne Allah ya yi wata iri ai ba zaki mai tunanin wannan ba balantana ki tunanin wannan da haka abi a hankali yarinya ki sa hijabinki ke ma matar aure ki sa hijabinki kar ku hutuma mutane a cikin tsireci duk ku bi ku fandarar da al'umma sannan kuma abin da yake da alaka da wannan tabarrujin hatta a cikin gidajenku ku bar sawa diyanku irin funafunan da ake gado tsireci saboda wannan abin zai zamanto ya zauna a cikin kwakwalansu sannan kuma iya ɗaya daga cikin abin da abincike na yau binciken da a duniyar arna aka yi shi aka tabbatar da cewa kallon tsirece-tsirecen nan yana rage kaihin kwakwalwar yaro yana rage yawa yana rage kallon wannan shusmuhu kallon tsirece yana daga cikin abin da yake rage kaihin kwakwalwar yaro sai ai tai malam abun kawai ya kiga bai baya saboda waɗannan hayaniyan gaba ɗaya sun cika mashi kai wasiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta gaba manzala ya kira mata akan cewa su hoyi shiga taitayin su su yi abin da zai tsiratar da su daga wutar jahannama wannan kuma yazo a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah kadar da gare shi yake cewa inna ar-rasul sallallahu alaihi wasallama kharaja fi adha aw fitr ila al-musalla manzala sallallahu alaihi wasallama ya hutu yace ko a sallar layya ko a sallar azumi ya hutu zuwa ga hilin idi famar ala an-nisa'i sai manzala yazo ya wuce wajen wasu mata da yazo wuce wajen wasu mata sai yake ce musu ya ma'sharan nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar manzala yake ce mata ku yawaita sadaka saboda naga kun yi kowa yawa a gidan wuta wa fi riwayatin aw ta riwaya kuma manzala yake ce musu tasaddaqna wa akthirna listighfar ku yawaita sadaka ku yawaita yin istighfari fa qulna wa bima ya rasulullah sai mata take suke cewa ya ma'aikin Allah me yasa haka mene dalili da yasa muka zamanto mun hi kowa yawa a gidan wuta manzo Allah yake cewa taksurna la'an kuna yawaita tsinuwa kalmar tsinuwa a bakin mata wanda ba samu tarbiya ba subhanallahi malam kawai summa arsalna rusulana tatrani saka ji suna zuba kalmomin na tsinuwa komai ma akai kawai ta tsini a irin wannan shiriri ta take zuwa har ta tsine ma dan nata kodiyarta kuma karshe ai ta zuwa ana zama malam yaran rayuwar ta kasa albarka yau an tsine musu mazalla yace matsalar ku ta farko taksurna la'an mazalla yaji wata mace tana tare da wata dabbar ta ta tsine ma dabbar mazalla yace to wannan dabbar a sabke kayan da yake samanta sannan kuma kar a hau wannan dabbar a kyale ta tahiyarta har Allah ya amshi rayuwarta kaga dabba fa to ina ga dan adam ita kalma ma ta tsinuwa baya halatta ta zamanto kalma ce zamnanna a cikin bakin duk wani mutum mai imani namiji ko mace mutum ne san ci tsinuwa kalma ta tsinuwa ta daga cikin alfazu waɗanda ba su da kyawu ana kawo su ne wasu halat wasu halaye wanda suke istisna'iyya wannan shine abu na harko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambatawa wannan matan cewa taksurna la'an kuna yawaita tsinuwa wannan yawaita tsinuwan da kuke yana ɗaya daga cikin abin da yasa kuka yi kowa yawa a gidan wuta sannan manzo Allah yake cewa wa takfurna al-ashir ina ga insha Allah ta'ala lokaci ya riga ya kawo goshi kenan anan zamu dakata wannan hadisi da wannan gabata abin da ya shahi mata kiran da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu akan cewa su yi kokari su ga cewa sun fanshi kansu sun tsiratar da kansu daga wuta sai mu kara kenan sai mu komo harkon hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah kada ya rada gare shi abinda muka ji na aiki Allah ba mu ikon aikatawa na bari Allah ba mu ikon bari Allah shirye da mu ya shirye da zuriyarmu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu ya shirye da ƴaƴanmu Allah gafarta mana ya gafarta wa mahaifanmu dukkan wasu mutanen da suke da minna a cikin rayuwarmu ubangiji subhanahu wataala ya albarkace su ya albarkace zuriyarsu ubangiji subhanahu wataala ya shirye da mu karantarwar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah Thank you.